إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم قدياتا تبتك الله بكم ايمي تبتن ايكو وانجي قار رايا مو اتكم وانجي يمتي نلا ربا شابكوي قواتا شوال hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina da shekara ta 1443 daidai da 18 ga watan Mayu shekara ta 2022 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Thani Duda ke nan ba 39 Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Miji Are Kaduna, wannan ƙasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Riyadus Salihin na Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Inda muka kwana a cikin babi na 16 babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha, babun da ke magana cikin bada umarni ga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajen kulawa da kiyayewa akan sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ladabban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummansa. Mun kwana a hadisi na 6 a cikin wannan babi a jerin gwanan 30 wannan littafi. Wannan shi ne majalisi na 99, za mu tashi hadisi na 7 inda malam yake cewa as-sabi'u anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ان ينا كوما زوا غوا كينن ابو موسى الاشعري قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل ما فقها فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. حديث أبو موسى الأشعري ألا يقار يدى أقريس هر إلى يوم قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله تيرا دا منكم الله سقارة تبتا أقريش دا آلا ينسيتي إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم للي قتم قتم أبن دا الله يأيقون دشي نشريا دا إلمي دي الله يأيقون من زن الله صلى الله عليه وسلم دشي الدين المسلمي القرآني سنة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم شيني شريعة صمد الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى للي ون القرآني ينا شريعة الأمة ينا شريعة متاني زوى دا تفرك يبو جيدي يبو داتي و يبو واتون ميكي و هنيا تيكو تر زوى دا الجنة والعلم da kuma ilimi kaga addinin musulunci da qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shari'a wanda Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shi sa duk wanda ya kale qur'ani yake yin aiki da qur'ani to zai tade a duniya kuma zai asara a lahira. Hadisi ya inganta a cikin sunan na Imam Ibn Abi Shayba mawqufan 'ala Ibn Abbas yace takaffala Allah liman qara'a Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fi ad-dunya wa la yashqa fi al-akhirah. Allah ya dau nauyin kulawa da mutumin da ya karanta Qur'ani yayi aiki da Qur'ani Allah ya masa laminin ba zai bata ba a duniya kuma ba zai tabe ba a lahira. Thumma tala radiyallahu anhuma qawla Allah ta'ala sai Abdullahi dan Abbas ya fado kadan Allah madaukaki da yake cewa fa imma ya'tiyannakum minni hudan duk lokacin da shari'a ta tazo muku amanittaba'a hudaya duk wanda ya bi shari'a ta fala yadhillu wala yashqa zai bata ba a duniya kuma ba zai tabe ba a lahira. Wa man a'rada an zikri duk wanda ya kawar da kansa daga bin tafarki na ambato na bin qur'ani da abinda qur'ani ya kunsa na sunna fa inna lahu ma'ishatan dhanka to ga wannan mutumin yana da rayuwa mai kunci. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma kuma ranan tashin alkiyama zan tada wannan mutumin makahu. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira yace ya Allah don me za a tada ni yau makahu alhali lokacin da yake duniya yana gani. Sai Allah ya bashi amsa qala kadhalika atta ayatuna fa nasita yanda ayoyin mu suka zo maka kaman ta da su وكذلك اليوم تنسى هكا يوم كيما ذا من تدكي او تنجا النما ذا اسندا ساموركا او تبا كذا نن ينا فدن ساقوني وانت الله يبا من ذا الله صلى الله عليه وسلم بشريا الله مدوك كيكي تو واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به idan al'amari ya zo wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al’amn na aminci awil khawfi abun tsoro ya bujiro musu a za’u bihi sai su yaɗa shi. Abun aminci idan ya zo a yaɗa, abun tsoro idan ya zo a yaɗa a kururuta shi a yi cafanta mashi. Sai Allah ce wa lauru duhu ilar rasul. Allah ce da sun mai da shi zuwa ga manzo, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum, zuwa jagorori daga cikinsu, shuwagabanni da kuma malamai masana Allah, la'alimahu alladhina yastanbiqunahu minhum, waɗanda suke cire amfani su fahimci addinin, su fitowa da mutane su nuna musu ga inda Allah ya nufa kuma ga dokar Allah da za su gano su ba da hukunci. Kaga idan ka duba wannan, mutane da yawa sun fada cikin wato shirme da wauta da kuma jahilci ba don komai ba, saboda an samu wata ta'aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da ta'aibanta maimakon su koma su bi menene tsarin da Allah ya kawo, shikenan sai suka yada azabu bihi, suka yada shi, wannan yace kaza, wannan yace kaza, wannan yace kaza, wannan yace kaza. Allah ce walaw radduhu ila ar-rasul, da sun mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ashe kenan dokar manzon Allah yana aiki. Kuma shi wannan kuma abin takeicin, har ma a dauko maganar wasu daga cikin turawa, saboda ba su san addini ba, wanda aka siffanta su da siffa ta malanta, sai ce babu wata aya a cikin Qur'ani da yace wanda ya zagi manzon Allah kafiri. Kaga akwai jahilci a ciki, amon shi wannan. Kuma sai ka ga wanda ba mu ba sun dauki wannan abin suna ƙara nuna cewa wannan dokar ba daidai ba ne, kai hatta musulmai shi kenan wanda bai san komai ba, ban addini ba, kawai turanci shi ne addini a wurinsa. In mutum ya iya turanci, ya iya tsarin turanci, kawai sai ya ce ma ai ga wani malami ya ce kaza, sannan ba malami ba ne. Dan babu wani malami a cikin malaman musulunci da ya ce wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kafiri ba ne. Kuma da nassi na Qur'ani da kuma nassi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har yana inkarin hadisin manzon Allah ba zai zama dalili ba in babu Qur'ani. Kaga akwai jahilci. Kuma shi wannan, kuma mutane da yawa sun biye ma irin wa'annan mutanen. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya. Hadisin Abu Huraira da Imam Ibn Majah ya rawaito sa a cikin Kitabul Fitan nasa, yace ya'ti 'ala an-nas sanawatin khadda'at, shekaru na yaudara zai zo wa al'ummata. Yusaddiqu fiha al-kadhibu, wannan yace za a dauke shi mai gaskiya. Wa yukadhdhabu fiha as-sadiqu, mutum mai gaskiya za a dauke shi makaryaci. ويخون فيها الأمين فمن تكتب متوسيا لكيش مها إنتي ويؤتمن فيها الخائن ها إن تكتب فيها لكيش شين أمن تكتب ثم ذلك ويمتق فيها الرويبضة شين مؤلن شاي يأصاب رويبضوجي سمع مكانا لأكن في ذا رويبضة أي تصغير من ربو سيتي رجل تافه متمن هبا قوابا يتكلم في امر عام سي يزو ينا مغانا عن الامر نجمن من متانن مسلمان دنيا gabaki daya. Kaga irin wa'annan, kaga ai su yanzu ake sawa a matsayin su ne malamai, kuma su maganar su ai ga ma abin da suka ce, kuma har mutane su rubu da irin wa'annan mutanen cewa ai babu wata aya karara da ta zo a Qur'ani da ta ce a kashe wanda ya zaki manzo Allah. Kaga wannan kwata-kwata bai san ma addini ba, tunda ya san addini da ba zai irin wannan maganan ba, to amma tunda ya iya turanci a baki mutane kawai dama inda ka iya turanci ka iya saja'i ka sauka nan ka fadi nan ka shiga lungun nan shikenan kawai kuma an ganka da gemu shikenan amince wannan saboda shi ilimi na addini bai da kima a wajen mutane Allah ya ce da sun tattaro al'amarin sun mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me dokar da manzon Allah ya bada ko yalla ce la alimahu alladhina yastanbitunahu minhu ma fi istinbatisune wa malamai su ciro daga qur'ani da hadisi da dokar da Allah ya faɗi ba za su gano hukuncin da Allah ya bada kaga ba kowa zai sa baki ba yanzu kowa na da baki wannan ya fito ya ce kaza kuma abin takeicin har waɗanda suke musulmai ne ɗan uwanmu daga kudu yarbawa kenan sun fito saboda hamiyatul jahiliya shine kabilanci ya sa su wasu daga cikin su ido ya rike har suna sukan wannan abu kaza akwai jahilci inda wannan aiki daga mutanen arewa yanzu saboda haka sai suka jahilci matsalar gabaki ta suna suka akan wannan aiki ko abinda Allah ya aiko manzon Allah da shi shari'a kuma nassi ne na Qur'ani ya nuna kafircin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ran yatin Allah ya kara yadda a gare su a gaban sa Allah ya kaddara aka kashe babarsa aka sa mata mashi aka soke ta a farjin ta har sai ne fito ta baki babansa ko aka sa dawakai guda hudu suka dinka jin sa a daure har sai da suka farka shi kai ta azabtar da shi aka ce in kana so mu kyale ka ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu kyale ka yanzu ana neman me dalili ko kaga wancan da yake bai san addini ba kaga yace babu wani ayata tazo akan zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman ulumul qur'an sun ce al-ibratu bi'umum al-lafzi la bi khusus al-sabab abun lura a aya ko qur'ani kaman man lafazin ba dalilin sukan kadai ba sai wannan sahabi ya furta kalma na zagi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabai suna ji sai suka ce kafara Ammar ya kafirta yanzu ai sahabai ne suka faɗi hukuncin ko to bari mu ji dokar Allah sai Allah ya saukar da aya yace man kafara billahi duk mutumin da ya kafirce wa Allah min ba'di imanihi bayan yayi imani da Allah illa man ukriha amma banda mutumin da aka tirsasa shi qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa na cike da imani yanzu kaga nassin aya ya nuna zagi manzo Allah menene ya nuna kafirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kira amma kaga nan Allah ya barrantar da shi wato yin zagin da amma yayi ba da sarransa bane saboda azabar da ya sha ne Allah ya furta ba shi kadai aka azabtar ba akwai Bilal ibn Abi Rabaha amma shi yake furta kalman zagin ya dinga ahadun ahad ahadun ahad shi kuma Ammar yace bari yayi akhdhu bil rukhsa shi kuma Bilal yayi akhdhu bil azima kuma ji wannan a hakan sai Allah ya barrantar da Ammar har manzo Allah ya tambaye shi da aka sa kaka zage ni ka ji a zuciya ka cewa ni ba manzon Allah bane yace ya ma aikin Allah zuciya ta cike take da yadda cewa kai manzon Allah ne sai manzo Allah ce mai fa in adu fa ud ya Ammar da za su ƙara tare ka saboda wahalarwa su azabtar da kai saboda sai ka zage ni za su kyale ka ka zage ni dan su kyale ka kaga anan sai malaman tauhidi suka fitar da wani fiqhu laysa kullu man waqa'a fil kufr waqa'a al kufr alayhi ba duk mutumin da ya afkawa kafirci kafircin ta fada kansa ba ashe dai Allah ya tabbatar da zagin manzala menene kafirci kaga dai kenan idan ka koma suratul tauba zaka ga cewa a cikin munafikai akwai wani mutumi da yace mara aina arghamu butunan واجبن عند اللقاء مثل قراءنا هؤلاء yace bai taba ganin masu tumatuman ciki ba katin ciki wato tumbi yayi him mutura ta idan sun hadu da makiyansu a wurin yaki kamar manzon Allah da sahabbai wannan menene wannan kalma menene kalma ce ta me zagi ko ku bar mu ji hukunci a wurin Allah Allah ce wala in sa'altahu ko ويقولن انما كنا نخوض ونلعب صحابن yace da yaji wannan kalman yake bada labari yace sai nace wallahi la ukhbiranna rasul allah yace na rantsi da Allah sai na ga yawo manzon Allah wannan abin da kafi kalma wace ta batanci kalma ce ta zagi ba kalma ce ta mulakanci kalma ce ta afkanci ba yana zuwa manzon Allah yana kan taguwarsa shi wannan da ya faɗi kalman sai ya rike akalar raƙumin sai ya ce manzo Allah kama na khudu wa nal'ab ya ma aikin Allah ai kutsawa muke muna wasa kawai kalma ce ta wasa shine sai Allah ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah ce ka gaya musu shin da Allah da ayoyin Allah da manzonsa kuke izgilanci لا تعتذروا الله شيء حقكم كاو عذري عذركم انا ما زي كربو با ادي كفرتم ادي ايمانكم تبس كون كفرتا باين ايمانكم انا فهمتن دوكن نا kaga wannan da yake nuna maka yana nuna maka zahirin cewa me bukati a wurin Allah go kenan shi Allah yayi magana akan me akan zakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wa'ancan da suke cewa wai Allah babu wani nasi karara da yayi magana akan wanda ya zaki manzon Allah kaga ya nuna jahilcin safi saboda in baka san dalili ba sai ba za ka san hukuncin ba kuma in baka fahimci Qur'anin ba baka karanta tafsirin Qur'ani ba dole za ka yi ne za ka yi wa Qur'ani hawan kawa kamar ba yahudan da ya samu wani musulmi yake ce mai wai shin addinin ku ya koya muku komai Salman Faris yace mai mu musulmai ba abinda Allah bai karantar da mu ba hatta tsuntsu da ke tashi a sama sai da Allah ya ƙara mana ilimi akai kai daidai da ba haya sai da Allah ya karantar da mu yanda ake ba haya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala inni u'titu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu lallai ku saurara ni din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bani qur'ani kwatan kwacin qur'ani tare da qur'ani shine me hadisi Allah kuma yace wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku yi riko da shi duk abinda ya hane ku ku hanu daga gare shi kaga dai yana nuna maka me nusus na shari'a dake nuna maka doka nawa na Allah sannan ga hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu hadisi da Imam Abu Dawud ya rawaito wata ba yahudiya kumul walad ga wani sahabi da kawo wato bai wasa ce sa'annan kuma ya mai da ita sadaka sai ta haifa mai yara guda biyu sai yana girmama yaran yana nuna musu kauna da biji to wannan mata sai ta kasance tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga da sani ba amma shi ubangijinta ne yaji daga karshe ya hana ta ya kwade ta saki rana cikin dare ta zo kusa da shi akwai wuka a tare da shi gajeri haka tana zuwa sai ya jawo ta sai ya danna mata a ciki sai ya hau kan ya danne sai da ya fasa cikin gari ya waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waye aikata abu kaza ina fata an gane shi kenan wannan sahabi ya ce ni ne manzo Allah ce me yasa ka kashe ta saboda ai manzo Allah ya hana kashi kafirin alkawali. Kafirin da aka yi alkawali za a zauna tare a wuri daya, ba za mu aibanta su ba, ba za su aibanta mu ba, ba za mu soci Allah su ba, ba za su soci Allah mu ba, ba za mu aibanta addinin su ba, su ma ba za su aibanta addinin mu ba. Allah ce la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Saboda haka ne manzo Allah ce man qatala zinniyun fala yurih raihatal janna. Duk mutumin da ya kashe kafirin alƙawali wanda aka yi da Yahudi ko Kirista da Allah ya kaddara za a yi rayuwa a wuri daya, ya kashe shi ba tare da wani dalili ba, manzo Allah ce ba zai ji kamshin aljanna ba. Kaga manzo Allah ne ka da duka. To amma waye mai laifi? Ashe misali mutumin da ya zo gidanka ya yi barna a gidanka, duk abin da ka yi masa kai ba zai zama laifi ba, shi da ya shigo gidanka ya yi barnan shi ya kamata a aibanta, ba kai da ka tsaya wajen kare mutuncin gidanka ba. Kaman shi wannan? Kuma abin takaicin mutane gabaki daya idansu ya rufe, saboda wasu ƙabilanci ne, wasu kuma ƙiyayya da aka dasa a zuciya na addini da ƙin Allah da ƙin addinin musulunci. Ina fata an gane. Sai ya zamana cewa abinda suke faɗi shine wanda ya jawo rigimar ba shi bane yanzu mabannaci, sai wanda ya tsaya akan cewa an masa ba daidai ba, an yi wa addininsa ba daidai ba. Sai mu musulunci ba abin da bai karantar da mu ba. Duk wata matsala a duniya ta same ta yau, addini ya riga ya warware mana ita. Mu kuma musulmai ne, ko turawa da suka zo arewa sun zo sun tada mu da addinin mu, ba su same mu muna yawo ba kamfai ba, suka ba mu kamfai ba, a'a sun same mu muna da tsari, muna da komai. Shi ka suka kasa jagorantar mu sai ta hannun shugabannin mu, muna nuna kenan muna da tsari, mu ba dabbobi ba ne. To me yasa wannan tsarin ba za a ci gaba da gudanar da shi ba? Da ba ka zagaya idan ka ji an aibanta musulmi an ce maka shi ne mabannaci ko baya son zaman lafiya, sai ka ga musulmi a karan kansa haka kurin ba sakalan wani mutum ba. In kuwa akwai shi a kawo, in kuwa musulmi baya neman zaman lafiya, ba za a kashe masar dan uwansa musulmi ba a Jos, ko a jefa shi a cikin ruwa bayan an kashe shi saboda musulmi ne kawai. Shi bayi da galihu ne, kuma ya kai matsayin general, amma ba wanda ya magana, ba a ce justice for al-gali ba. Kaga ne? Sannan waɗanda suka fita suka zo wucewa, kawai wucewa suka zo yi, suka je maulidinsu, aka tare su aka kashe su, su me ba a ce justice for them ba? Kaman shi wannan? Kaga a cikin maganan kuma ku ta san babu adalci kuma babu gaskiya a cikin al'amari. Mutumin da ya taso da fitina shi ake aibantawa, ba wanda ya tsaya akan fitinan ya tsaya abin da ya dace ba. Kaga wannan yana daga cikin kuskure da mutane suka fada a ciki, kuma hatta abin takeici waɗanda yake da suke da damar da za su tsaya su nuna bacin ransu sai suka bi siyasa, sai suka fada cikin halaka. Sayyidina Umar yana cewa kamar yadda Imam Hakim fitar da shi a cikin Mustadrak nasa, inna qaumun azillah fa a'azzana Allah bil Islam. Mu mutane ne da kaskantattu, sai Allah ya daukaka mu da musulunci. Fa mara mabtaghina al izza غير ما اعزنا الله اذلنا الله. Duk lokacin da musulmi ya nemi daukaka ba ta addinin Allah ba, sai Allah ya kaskanta da shi. Ana bayyana wannan sakon? To abinda Allah ya aiko manzon Allah da shi na shari'a shine ne adalci, tarbiyya da kuma ne bin doka. A musulunci duk wanda ya aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam doka ne na Allah, kashe shi. Kaman shi wannan? To amma kuma dokar musulunci bai amince kowa ya dauki doka a hannunsa ba.
Kuma shi wannan?
Amma me zai sa wani aibanta duk wata gata da wani musulmi ya samu tun daga kan shugaban kasa zuwa gwamna ko kansila a yau ya same ta ne ta darajar addinin musulunci. Kuma wallahi in babu shi ba zai samu wannan abu ba. Kaga musulunci ne ya ɗaukaka ka. To ba abin da ya kamata a ce ya fi daraja a zuciyarka a kuma menene kamar addinin Allah. Kaga wannan kuskure mutane sun fada sun shiga ciki sun yi wauta har sun fada sun shiga abubuwa da yawa ba tare da idan al'amari ya faɗo musu su mai da shi zuwa ga masana ba. Kaga musulmai wasu daga cikin musulmai a kudu cikin Yarbawa wasu daga ciki jahilai daga ciki sun fito sun yi suka ba don komai ba saboda kiyayyar da wasu suke da shi da ɗan arewa. Wasu kuma daga cikinsu sun yi wa abin insafi yadda musulunci ya ce suka yi bayani akan dokar da Allah ya faɗi akan wannan. Amince wannan? To duk lokacin da al'amari ya zo mutane a daina saurin gaggawa ana hukunci a mai da dokar zuwa ga tsarin Allah da manzansa. Sai a zauna lafiya, ni ma ka zauna, kai ma ka zauna lafiya, ni in zauna lafiya, kai ma ka zauna lafiya. Amma da tsarin kowa zai bi abinda ransa yake so, to daga ƙarshe maimakon gyara sai a yi tsalla. Kamanci wannan? Ya kamata mu fahimci wannan. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abinda Allah ya aiko ni da shi na shibiya kamar zali ghaithin, yace kamar ruwa ne, ruwan sama shine ghaith. Asaba ardan, wanda ya sauka a doron ƙasa. Kanat minha ta'ifatun tayyiba, aka samu wani ɓangare mai kyau ɗaukakakke wanda ya sauka na ruwan ya zuba a ƙasa. Sai idan ƙasa ta bushe ruwa ya sauka ana samun amfani. Sai ce fa qabilatil ma, wannan ƙasar sai ta karɓi ƙasa, sai ta karɓi ruwa, ruwan da ya sauka a kanta. Fa ambatatil qala'a wal 'ushur al kathir, sai ta fitar da yayi da ciyayi masu yawa wanda kowa zai amfana, dabbobi za su amfana da makamancin haka. Kaga saukar ruwan yayi amfani kenan ko? Tukane ya fitar da wani albarka a cikinta shine ciyawa da yayin da dabbobi za su ci har ya amfane su. Wa kana minha ajadibu, a ciki kuma akwai ƙasar da take bakarariya. Ai idan an ce ajadibu al'ardu allati la tunbitu al-kala'a, ƙasar da ba ta fitar da ciyawa, kamar a ce me ƙasa yayi ko a misali a ce wato yashi, a ce yashi, ka ga yashi duk wanda zai zuba a kan yashi ala za ka ga ya fitar maka da ne, ba zai fitar maka da ciyawa ba. Balle ka sa wani shuka a ce ya fito a jikin yashi, sai dai ruwan ya shiga ya fita ko? Sai manzo Allah ya ce amma shi wannan, sai ya ce wannan ruwan ba kaman yashi ba ne, ƙasar ba kaman yashi ba ne, sai ya zama kamar wato marmara. Amsakatil ma, ta riƙe ruwan. Amince wannan? Kaga marmara ai tana riƙe ruwa, kun gane? Tana riƙe ruwa. Sai ya ce fa nafa Allahu biha an-nas, sai Allah ya amfanar da mutane da wannan ƙasar. Fa sharibu minha, kaga ai tana tara ruwa ne a ƙasa, sai mutane suka sha daga wannan ruwan. Wa saqu wa zara'u, suka shayar da juna ruwan kuma suka yi shuka da wannan ruwan. Kaga ana iba kenan ko? Ana amfani da shi. Kaga wannan ya musu amfani shi ma. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra, wani ɓangare na ƙasar kuma har ila yau ruwan ya taɓa shi. Innama hiya i'anun, shi ruwan sai ya koma wato ki'anun, kamar yashi. La tumsiku ma'an, ba ta riƙe ruwa, wa la tumbitu kala'an, kuma bata fitar da yayi a jikinta ciyawa kenan fadhalika mathalu man faqaha fi dinillah mazala ce kwatankwacin mutumin da ya fahimci addinin Allah shine kwatankwacin can guda biyu ruwa da ya shiga ya fitar da tsirrai ko kaga ya amfani wancan na biyun shi ma ruwan ya shiga ya zauna a cikin ruwan akai a cikin kasan akai ibo ruwa da aka shayar da gona haka yi shuka a ciki kaga shi ma yayi amfani ko amma na ukun me ruwa ne kawai ke zuba a cikin ya wato yashi idan ruwan ya shiga yana tsayawa baya tsayawa zai wuce ne ko to shine manzala ce kwatankwacin mutumin da ya fahimci addini kenan zai dinga amfanarwa an gane sune guda biyun nan za su amfanar malami zai karantar da mutane alkhairi zai nuna musu sharri zai nuna musu ababan da idan suka aiwatar za su iya halaka kaga faqaha fi dinillah kenan ko ya fahimci addinin Allah ya karantar da mutane wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi sannan kuma abinda Allah ya aiko ni da shi shi ma a karan kansa ya amfanar da shi tunda ne ya gane kuma yayi aiki da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da shi sai ce fa alima wa allama ya sani kuma ya sanar da ma'ana ya koyi ilimi kuma ya karantar da mutane shi karan kansa ilimin ya amfanar da shi sa'annan kuma ya amfanar da waninsu saboda shi ya koya yayi aiki da shi sa'annan ya koya ma wasu kaga har ila yau abinda manzo Allah ya aiko al'umma da shi kiran ko sai ce wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'san da kwatankwacin mutumin da bai ma daga kansa akai ba walam yaqbal huda Allah kuma bai karbi shari'ar da Allah ya zo da shi ba da Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi ursiltu bihi wanda ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko ni da shi amma ji wannan ko yanzu me yake kawo aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mafi galibin musulmai sun saki dokar Allah amma ji wannan sun bi irin abinda wannan ba musulmi ba kirista ne shi ko ba yahude yake aiwatarwa mara kyau kai ma kana aiwatar da irin sa ko kila mamuni fiye da wannan amma ji wannan to kaga ashe ka bude kofa da za a aibanta addinin ka a aibanta me har manzon ka sallallahu alaihi wasallam saboda tarbiyyar da manzo Allah ya karantar da mu ba shi muke aiwatarwa ba kaga dole wanda ba mu ba zai amfani da wannan daman ya aibanta addini saboda me ba a ganin musulunci a tattare da kai a wajen bakinka magana da zaka yi ba a ganin musulunci a wajen mu'amalarka ba a ganin musulunci a wajen wato harkan kasuwancinka ba a ganin musulunci to ta ina za ka gan abin nan din da kima inda dabi'ar musulmi ke sa wanda ba musulmi bai musulunta wallahi da ba wanda zai musulunta ayo saboda musuluncin yayi gabas dabi'un mafi galibin musulmi yayi yamma dan ba sa nuna musuluncin a aikinsu shi sa wanda ba musulmi ba zai zo ya takali musulunci ya zagi musuluncin saboda ababan da mutane mafi galibi suke aiwatarwa su kuma tunda ba su san addinin ba sai su yi tunanin ai addinin ne yake koyawa me musulmi ko wa'annan dabi'un da yake ko shi ne yace yayi haka amince wannan kuma mafi galibin wanda suka musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyawa wanda bi uda manzon Allah ya nuna musu shine yasa suka musulunta amince wannan to amma yau dabi'ar ta sha daban ga abin da musulunci ya tarbiyyar da mu kuma a karan kanmu na musulman ba ma yin wannan tarbiyya shi yasa kaga an samu matsaloli da dama kuma muna neman aukata ba ta addinin Allah ba shi yasa kake gani musulmi na fada cikin kaskanci Allah ka shirye da mu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa cikin kitabul ilm babu fadli man alima wa allama Imam Muslim shi kuma ya rawaito sa cikin kitabul fada'il باب بيان من الهدى والعلم سي مالن يتي فقها بضم القاف على المشهور كلمة فقها أبن إن يناد ضم حديثة أبن دي في شهرة وقيل بكسرها وسسكتي فقها لمكان فقها أمن شو أنه سيتي أي صار فقيها يا زما فهمت الديني كتشاوان فهمت هذا كو إذا متن فهمت الديني تو سيدي كغمتاني سنة كارة داني الدين تدليل انسا كما سنة صنبركة دوانا الدين سبو دني ياسن أبن الدين يكرن شيء أكرن تنس إنا أي وتروا سأل ننكم ينا تلتا ومتانينا غنيا أي كتي أمان شوانا الله كشيدنا توانا شين حديث من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكرن تد الأمة يرن أبن الله أي كوشي لشي نشريا إلني أغمي هنا أنفانروا وانتو كما كان الدين وما دي أنفانت الشيكومي با بمعنى سيمن ذا الله يقول تنتاشدني روان دي الزباء كان ياشي فقدي ياشي بي أنفان با أنفاني قد ايني شيني وانكي شلاكي أماني بزي زونا اتكين سبا كما شيكرا كان سبي أنفان با كما بي أنفانت دون با تو تمكر مسلمين ديكي سونا مسلميني amma dabi'un sa babu dabi'u na musulunci da tare da shi kaman jonna wanda kuma yake musulmi ne musuluncin ya mai tasiri shine sai kaga musuluncin a ne a mu'amalar sa in a office yake zaka ga musuluncin ya masa tasiri idan Allah ya kaddara yana da makwabci wanda ba musulmi ba shi makwabcin shi zai sheda tarbiyyar musulunci a tattare da shi ba zai tuce shi ba zai aibanta shi ba zai aibanta Allah sa ba mai kai hatta masu bautan gunki Allah ya ce sai da Allah ya hana mu kada mu zaki gunkin an kada su zaki Allah a tare da ni jahilci da kuma wauta Allah ya ce wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fa yasubullahu adwan bighairi ilm kada ku zaki waɗanda suke bautatawa wani Allah bautan dodo bautan gunki bautan bishiya da sauran Allah ce masu yin wannan kanku zagi bishiyar saboda ne in kuka zagi bishiyar su kuma za su zagi Allah a tare da ilimi ba kaga kenan ashe musulunci ya koya mana tarbiyya na girmama ne addinin wani duk da abun ba mai kyau bane addinin mu ya ce ba mai kyau bane amma ce duk da rashin kansa aka zage shi ashe kenan musulunci nake son zaman lafiya kada ban zagi naka ba to kai sa zaka zagi nawa ban aibanta naka ba me yasa zaka aibanta nawa kuma an ce ma kada an aibanta naka kai me ya baka daman da zaka aibanta nawa hasada tunda Allah ya ce walan tarza ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum ba yahudi da ba nasari ba za su taba yadda da kai ba wallahi duk abin da zaka yi ba za su yadda da kai ba sai ka ajje musuluncin ka bi ka daina musuluncin sannan za su yadda da kai amma duk wani maganar da za ka yi don ka faranta musu rai ba za ka taɓa faranta musu rai ba sai ka bar addininka ka bi nasu Allah dai halicce ka shi ya faɗi haka ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shi Allah ba ya fi kowa sanin abin da ya halitta ba shi ya halicce ka shi huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min shine wanda ya halice ku a cikin ku akwai wanda yake musulmi mumini akwai a cikin ku kuma akwai wanda yake kafiri amma shine yace ba za su taba yadda da kai ba sai ka ajje addinin ka ta bi su sannan za su dauke ka su girmama ka amma duk abin da zaka yi dan ka faranta musu rai ba za ka taba faranta musu rai ba kaga ashe kenan sai kai abin da zai faranta wa ubangijin kai idan Allah ya karbi addinin ka ya karɓi aikin da kake yi hatta makiyinka sai ya yabe ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawawan ɗabi'unsa wani mawaki yace ma qala la qattu sai ce laula tashahhudu kanat la uhu na'am ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu lakanat la'uhu na'am ke taba cewa a'a ba in ba a tashahhud ba in ba dan tashahhud yake yi a tahiyya ba kanat la'uhu na'am da la'insa sai ya zama eh duk abinda aka tambaye mazala zai bada sahabi ma ya tambaye mazala ni gane a jikin sai ce mazala kire ya baki duk abinda kake nema sai ya baka kawun dabi'unsa da Anas bin Malik Allah ya kara yadda a gare sa yace lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Madina wata rana wata na cikakke full moon yace na kalli watan na kalli fuskar manzo Allah na kalli wata na kalli fuskar manzo Allah na kalli wata na kalli fuskar manzo Allah yace na rantse muku da Allah fuskar manzo Allah ya fi watan nan kyau yace da shigowar manzo Allah sai da Madina ta yi haske yace ranan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai muka ga Madina ta yi duhu saboda kauna da bege da sahabbai suke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi kaunar manzo Allah wajibi ne addini ne yutaqarrabu biha ila Allah ana neman yardan Allah ne da shi saboda yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in ayyanku ba zai taba zama cikakken imani ba sai ya ji a zuciyarsa yana kaunata sama da babansa sama da ɗansa sama da matarsa sama da mutanen duniya gabaki daya kaji kana kaunar manzo Allah sama da wannan to shine ka zama cikakken musulmi manzo Allah na rike da sayyidina Umar ne fa sayyidina Umar ya ji daɗi manzo Allah na rike da shi ya kalli manzo Allah ya ce ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi jama'a cikin Allah ina kaunar ka fiye da komai amma ban da raina bayan raina to ba wanda nake kauna irin ka kuma sai manzo Allah ya kalle shi ya ce la ya umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsi yace baka zama cikakken imani ba sai ka ji a zuciyarka kana kaunata sama da karan kanka sai na umar yace la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi atake yace ina son ka sama da komai har a karan kaina na fi son ka sama da kaina sai manzo Allah ya ce al'ana ya umar yanzu ka zama cikakken mai imani Allah ka shirye mu Allah ka ba mu ikon gyara dabi'un mu kuma ka ba mu ikon gyara alaƙar mu da kai ka samu addinin nan ya amfane mu duniya da lahira tarbiyya ta musulunci a dabi'un mu da mu'amalar mu nan ya kamata mu ta sa'aya فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
الله أكبر الله أكبر
زامن دام إن أكويت أم بيت أبي وما أمس أم بابكم إن شاء الله زامن تكويت أمين وعليكم السلام نعم 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 eh maganar da sayyidina Umar yake fadi a wajen yana fadin cewa da musulmi yana cikin kaskanci ai boyewa ake a ciki ba iya yi musuluncin abu a fili sai dai a boye har aka kai lokacin da Allah ya zo ya daukaka addinin ko ina ana yin sa ko sai ce to duk lokacin da musulmi ya nemi daukaka ba ta hanyar addinin Allah ba sai Allah ya kaskantar da shi kinda za a yi dama kowa ba ne a ɓoye ake yi aka zo kuma ana yin musuluncin a fili ka'aba ma ba a isa ba akwai ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na sallah ne a cikin ka'aba kafiran makka suka zo gungu suka ɗauki tumbin raƙumi yana da 8 chambers of food suka ɗaura mai a baya manzo Allah ya kasa tashi sai dariya suke yi ya kasa ɗagawa sai dariya suke yi sai da sayyidina Abubakar yazo ya tunkuɗe su ya daki wannan ya ture wannan ya ture wannan za ku kashe mutumin da yake ubangijin su shine Allah kuma yazo muku da dalilai daga ubangiji Aquba ibn Abi Mu'ayth ya dauki takalmin sa takalmin da katako ne a kasar ya maka wa sayyidina Abubakar nan Ali ibn Abi Talib yace ina wurin yace wallahi atace sayyidina Abubakar ya kike ya suma yace fukan sa ya kumbura sintintin ido jini na zubowa hanci jini na zubowa baki jini na zubowa kunnan sa jini na zubowa har wasu daga cikin kabilan kabilan sayyidina Abubakar kalli uku ba suka ce wallahi in sayyidina Abubakar ya mutu sai mun dau fansa akan ka aka dauki sayyidina Abubakar ringiringi aka kai shi gida wajen baban sa yana farfadowa kai inda zai ina manzo Allah ka ga me ba ai cikin fuskanci ake a boye to kuma sai aka zo yanzu manzo Allah ya shiga Makka yana cewa ina Bilal zo ka shiga cikin Ka'aba Bilal yanzu ya shiga kwallon Ka'aba yayin sallah wanda Laraba ba su ganin bakin fata ya shiga cikin kwallon cikin Ka'aba ba sai a ranar manzo Allah ya ce ya hau kan Ka'aba ya kira sallah kowa ya zikirin sallah da farko kaga Allah ya daukaka su da me musulunci duk lokacin da musulmi ya nemi daukaka sai a duniya ne ba ta addinin sa ba Allah ya kaskantar da shi baka shirye da mu salam alaikum salam na'am na'am
ne
yi abinda nake nufi
yanzu
a nan kuma ne wani malamin shi kuma ya ce hadisin da ta kawo akwai jahilci eto ko da fitacce ne ai ana iya samun mutum ya fita amma kuma ya jarice matsala haka ne a'a ana iya samun mutum ya kuma ya jahilci matsalan in ya jahilci matsalan ai ba abin da ba zai iya fadi ba amma shi wannan akwai jahilci Allah ya shirye da na'am na'am faqatilu na'am نعم نعم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نعم 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 نعم
نعم
akwai wasu ababen da wani zai iya yi a kan tawili za a iya bashi na uzuri a zamanin sirina a zamanin imamu ahmad da aka samu matsala ta khalqul qur'an yana kafirtar da duk wanda ke da aqidar mu'tazila amma an tambaye shi akan ma'mun kafiri ne yake kafirtar da shi dalili saboda akwai malaman da suke da samai wannan fahimta saboda haka kaga akwai uzuri a wannan gaban to ya kamata mutane su san wannan baka iya wa mutum duk wanda ka gani cikin shugabanni ko maka mutum haka wallahi akwai malamin da ya yarda da shi sai abin da ya gaya mai shi zai aiki da shi saboda haka shi dole ka ba shi uzuri na'am
amma ba kuma bisa cikin zo me yake tara mu kuma da muke kiran ku a waya kuma matsayin sa ko kuma sako da dare
na'am
ko ka san shi ba nan a iya da kake ba ku za ku ga mun abinda Allah yake yi abinda Allah yake manzo Allah yake to amma su riwa a aikace ba ka yi sakan cikin wa da shi idan wanda mu wanda yake da business ku ne ya fito ya kara da ba shi ne yasa dan yake da ya da ka faɗa kake da cikin musulunci ko wai ke da kuma
habbe na'am wato abin da nake so ku gane irin matsalolin da yake faruwa shine har riga sun sa siyasa a cikin al'amarin ba addinin su suke kallo ba saboda haka duk yanda za ku yi da su ba za su yi abin da kuke addinin su yace su yi ba su suna kallon siyasar su ke saboda siyasar su tafi addinin su muhimmanci a wurin su ba wai dan bai yadda da wannan abun ba a zuciyarsa amma saboda shi yana kallon wani abun da kai ba shi kake kallo ba to kuma daga nan sai yayi jifar gafiyar baidu ko bawan bawan karatun dan kama kenan shine la ardin qata'a wala zaharan abqa shi bai kai inda za shi ba kuma bai samu mun fatta kenan kuma wannan saboda haka wa'annan suna da kurakurai da dama amma ba haka ya kamata a mu'amalance su ba nasiha da nuna musu gaskiya da kuma daura su akan abin da zai dide yanzu uba idan yayi ba dide ba idan da ya zage shi zai gane cewa ba dide yayi ba zai ce dan sa ya masa me ya masa rashin kunya saboda haka dole a nuna musu a tausaya musu saboda ko da kai ne ka kai wannan gaba Allah kadai san yanda zaka fada ina fata an gane saboda al'amari na jagoranci musamman ba akan tsarin Allah ba yana da wahala kuma ji wannan saboda haka kada fa saurin jefa hukunci akan su abinda suka yi ba su kyauta ba kuma ji wannan amma ne ba haka ake mu'amalanta ba Allah ka shirye da mu akwai dalilai da yawa da zai sa ba za a kama su hukunci kai tsaye ba na'am eh eh now 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 eh a shar'anci ake so kai shi kara a kai shi kara inda ya dace a kai shi kara kamar shi wannan shi ne ka'ida musulunci baya so ka ɗauki doka a hannunka inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha idan sun yi ku kun yi abinda Allah zai tambaye ku akai su kuma in ba su yi abinda Allah zai tambaye su akai ba za su jira amsar da za su gaya wa Allah idan sun mutu kowa yayi abinda yake tsoron Allah sa gurgudu Allah ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudun iko amin ji wannan saboda haka daukan doka a hannu baya haifar da dane ido yana haifar da musiba da bala'i a cikin al'umma amin ji wannan saboda ga musulunci bai taba yadda ka buki doka a hannu ba shi yasa ma manzo Allah ya nuna barrantansa daga duk wanda ya dauki doka a hannu yace laysa minna man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wa la yatahasha min mu'miniha wa la yasi li dhi 'adin 'ada laysa minni wa lastu minhu yace man kharaja ala ummati duk mutumin da ya fito na fito a cikin al'umma ta yadribu barraha wa fajiraha mutumin kirki ya dake shi mutumin ma banza ya zo ya dake shi sai ce wala ya tahasha min mu'miniha baya haba haba wajen jawo abin da zai cutar da mu'mini wala ya fi li bi ahdin ahda kuma kafirin alƙawali baya cika alƙawalin da aka yi tsakani da juna na rashin cutarwa sai manzo Allah ce me falaysa binni wala astu minhu baya tare da ni ni ma ba na tare da shi a wannan aikin hadisin Imam Muslim ne abin ji wannan Naam. Naam. Ah wannan ba daidai bane. Wannan maganar da ya faɗi ba daidai bane.
na gane maganar ka kare yana masa washi ya kale shi ko ya ci gaba a'a a dokar musulunci duk malaman musulunci aje ka karanta sarimul maslul ala shatamin rasul littafi ne guda ibnu taymiya ya rubuta shi zararren takobi kan wanda ya zagi manzo Allah ina ba ta ka gane cewa duk wanda ya zagi manzo Allah duk malaman musulunci sun yi ittifaki musulmi ne ko ba musulmi ba za a kashe shi ina ba ta gane inda aka samu sabani idan musulmi ne ya ce ya tuba shin za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba wasu suka ce za a kashe shi ina ba ta ka gane wasu suka ce ba za a kashe shi ba wanda suka ce ba za a kashe shi ba suka ce ai tunda ya tuba za a kyale shi dalilin su na biyu ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai akwai wanda suka zage sa yace a kashe su kuma an kashe su akwai kuma wanda suka zage shi kuma ya daga musu kafa ya ce ya yafe musu kuma aka kyale su suka ce tunda wannan ya tuba shi ma za a kyale sa aka ce eh manzon Allah yake da wannan gurumin saboda yana da rai bayan ya mutu kuwa ba wanda ya sani ya yafe ko bai yafe ba dukkan Allah shine a kashe shi tubar sa zai masa amfani ne a lahira wannan in musulmi ne fa ake magana wannan kuma dalilin shine zai sa a yi masa sallah bayan an kashe shi sai ya zagi manzo Allah kuma ya tuba bayan ya an kashe shi shine zai sa a masa sallah shine zai sa a binne shi a makabarta ta musulmi sannan kuma shine zai sa ƴan uwansa su gaje shi amma in bai tuba ba in an kashe shi ba za a binne shi a makabarta musulmai ba ba za a masa sallah ba sannan kuma dukiyar da ya mallaka gabaki ɗaya za a narkata a shigar da ita baitul mali ka ji dokar da Allah ya daura akan duk wanda ya zagi manzo Allah kenan shi ma wanda ba musulmi ba za a kashe shi wannan shine dokar Allah kuma shi wannan kawai dama maganar da aka yi daukan dokar da suke a hannu shine kuskura amincana amma ba hukuncin tsarin Allah ba babu wani malami a cikin malaman musulunci da ya ce ba za a kashe wani da zagi manzo Allah ba amincana saboda haka wancan kuma wani abu ne akwai jahilci akwai kuma san in saba wa mutane saboda in kara fuskowa fili mutane su gani amincana to wannan yana daga ciki haka ba babu a cikin littafin musulunci babi ne a babin tauhidi ma zaka gani wanda ya zagi Allah wanda ya zagi manzo Allah ya hukuncin sa dukkan su an ce kafiri ne wanda ya zagi Allah ya kafirta wanda ya zagi manzo Allah shi ma ya kafirta amma malamai suka ce malaman tauhidi suka ce wanda ya zagi Allah in ya tuba ana karban tuban sa kuma ba za a kashe shi ba suka ce me dalili suka ce ai Allah ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafur rahim Allah ya ce ka gaya wa bayina da suke yi wa kawukan su barna wanda ya zagi Allah waye wa barna kansa ko ya ce la taqnatu min rahmatillah ba ku eba tsammani daga samun rahmar Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a lallai Allah yana gafarta zunubi gabaki daya in dai aka tuba sai ce innahu huwal ghafurur rahim shi Allah ne yawan gafara ne mai jin kai kaga Allah ya bada doka in an zage shi in aka tuba Allah ya yafi amma in aka zage Allah wanda ya zage Allah bai tuba za a kashe shi kuma akwai abu ɗaya da mutane suka kasa ganewa ba kuma manzo Allah kaɗai ba duk wanda ya zage annabi Isa a musulunci za a kashe shi eh ka'idar kenan in ya zage annabi Isa sai ya ce ai ga kristoci ko suna girmama shi sun dauke shi kaza saboda haka zai zage shi yana zagin su za a kashe shi za a ce ya tuba idan ya tuba kana a kashe shi tuban sa zai masa amfani na ina lahira wanda ya zage annabi Musa saboda wai Yahudawa sun dauke shi abun bauta ko yace saboda Yahudawa ya zage annabi Musa shi ma hukuncin sa kisa shi sa manzon Allah ya hana mu a matsayin mu na musulmi kada mu fifita tsakanin annabawan Allah yace la tufaddilu baina anbiya illa kada ku kuskura ku nuna fifiko tsakanin annabawan Allah annabawa ne yafi annabawa ne daraja annabawa duk da manzo Allah yafi kowa daraja ko amma shi ne ya faɗa haka me ya sababu urudul hadith saboda wani bayahudi sun yi kasuwanci da wani dan madina sai sun kulla kasuwancin ne sai bayahudan ya fasata yace ya fasa sai ce ya fasa wannan kasuwancin wallazi faddala Musa ala alalamin, ya rantse ga wanda Allah ya fifita shi, wato annabi Musa wanda Allah ya fifita shi akan duniya gabaki da, sai wannan sahabin ya kai nan a taqulu hadha wan nabiyyu baina abhurina, yanzu da ka faɗi wannan maganar manzo Allah na da rai, sai ya maru wannan Yahudan, yana marin ba Yahudan, sai ba Yahudan ya kai shi ƙara wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce wai bani da haƙƙi a Madina, manzo Allah ce kana da haƙƙi mana, kani yanda addini yake, ya ce kana da haƙƙi, sai ya ce to sai wani zai mare ni, sai manzo Allah ya kira shi ya ce zo, me ya faru har ka maruwa ne, sai ce ya ma'aikin Allah kasuwanci muka yi, mun kulla kasuwanci mun gama komai, sai ce yaƙi da yaƙi hakan da sai ba komai, sai ce ya rantse da wanda ya fifita annabi Musa a kan duniya, haka ce na hadda kai ni kuma abin ya mun ciwo sai na mare shi, sai manzo Allah ce la tufaddilu baina anbiya illa, ku daina fifita tsakanin annabawan Allah, sai falalan annabi Musa dan akwantar wadawa wannan ba Yahuda ne, to in mutum ya zage annabi Musa saboda wai Yahuda suna abin nan din shi, shi ma za a kace shi, kowanne annabi daga cikin annabawan Allah in dai musulmi ya fito ya zage shi sai an kashe shi, kaida kenan da musulunci ya bada, ba wai kan manzo Allah kade ba, amince wannan in ya tuba tubarsa zai masa amfani, shine zai sa a mai sallah a binne shi a makabarin musulmi kuma magadansa su gaje shi, amma in bai tuba ba, duk da yana musulmi ya ce shi musulmi ne amma saboda kristoci suna girmama annabi Isa sai ya zage annabi Isa za a kashe shi, kuma in aka kashe dama aka ce tuba ke tuba za a kashe shi, in an kashe shi ba za a binne shi a makabarin musulmi ba, kuma dukiyarsa baki ɗaya ba za a ba magadansa su gada ba, za a ɗauki dukiyar ne a narka ta a cikin baitul mali, za a yi wa mutane titi, za a yi wa mutane asibiti da sauransu wanda kowa zai amfana, musulmi da ma wanda ba musulmi ba, saboda ba musulmi ba ne shi, haka wannan mutane ya kamata a san wannan doka, haka yake kuma ko a littafinsu wanda ya zage Allah ko annabin Allah kashe shi ake yi, kuma ma ba ma kisa ba, stone to death, a jefe shi sai ya mutu, abin sannan wannan shi ne doka, mu musulmai ne kuma mu akan musulunci muke tsarinmu, kuma ko turawa da suka zo sun tadda mu ne da musuluncinmu, mu ba su tallata mana addinin ba, su ne yan kudu aka tallata musu addini, saboda an gansu ba su da ko kamfai ba su sawa, su suka ba su kamfai, suka ba su kaza, suka ba su addini, haka mu addininmu yana sama da komai a rayuwarmu, shi ya mana gata, amince wannan Allah ka shirye da mu, eh kai ne na ƙarshe mun ci lokaci da yawa, eh na'am eh 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 sike nan sai arusa haka ne gaskiya ne, to ai ba a so mu dauki doka a hannu, musulunci baya so ka dauki doka a hannu, saboda daukan doka a hannu baya haifar da damin ido, kuma bayi daga cikin tarbiyyar da manzo Allah ya bamu, amince wannan rauni ne ya kai mu zuwa ga haka, idan muka yi hakuri muka gyara ɗabi'unmu za mu kai lokacin da dokar Allah shi ne ke gudana a cikinmu, shi ne abin da ake so, amince wannan duk wani halin da kake magana na rauni fa manzo Allah ya yi sama da wannan a lokacinsa, sai da aka kai a garin Makka an hana ciyar da sahabbai abinci, mutum da kuɗinsa ya zo kasuwa ba za a sayar mai ba, mutum da kuɗinsa zai zo ya sayi abu ba za a sayar masa ba, hatta abincin da suka samu ya ƙare, wanda suke da shi a gida ya ƙare, suka koma suna cin ganye, kai ƙarshen ta manzo Allah ce su hijira, kaga dai an shiga cikin kunci ko, wanda duk inda ya wuce ana cewa wannan musulmi ne, in ka zo ka balaga kana so kai aure ga shi kana son mace kana son ka amma ba za a ba ka ita ba, saboda me kai musulmi ne, duk sun yi wannan halin, amma da suka yi haƙuri manzo Allah ya ce ku yi haƙuri, za a kai lokacin da mutum zai yi tafiya daga Makka zuwa Sana'a ko Hadramaut ba abin da yake shakka daga kirkeci akan dabbobinsa, sai dai ku mutane ne masu gaggawa ku yi haƙuri, in musulmi ya yi haƙuri ya ci gaba da tafiya akan tsarin Allah zai kai stage inda shi ne zai yi doka, ko hakurin ne ba mu da shi kuma shi wannan kuma mu yi gyaran da za a kawo mana canjin shi ne ba ma yi yanzu da bi'unmu yanzu misali in aka ce za a yi shari'a waye zai fi fada da shari'a musulmi haka ne waye zai fi fada da shari'a musulmi saboda ne akwai abubuwa da yawa da ake yi na fatara da fatala yanzu misali ba a samun musulma fatarariya a ɗauki selfie a cikin Facebook ko abin nan sai a ɗauka ta matsa kirjinta da makamancin haka kuma sai a ce in kana ƙaunar manzon Allah ka tura ba a yin irin wannan kaga wannan ai akwai wauta da reni ko amince wannan kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hanya kan irin wannan abubuwan kaga mu ne masu raunin shi yasa duk wannan abubuwan yake tafaruwa a kanmu mu gyara ɗabi'unmu sai kaga Allah ya ɗaukaka mu ya kawo mana canji amma in muka ci gaba da ɗabi'unmu da muke nan wannan ba zai hana wasu cin mutunci ga addininmu da makamancin haka ba saboda ɗabi'unmu ba ya tallata musulunci musulunci ya karantar da mu abubuwa masu kyawu da ɗabi'u kyawawa mu kuma mun ajje ɗabi'un ba ma aiki da shi shi sa su ma wanda ba mu ba suke amfani da wannan daman suke aibanta mu saboda irin abu in ka je biya falo wallahi in ka je ka duba sai ka irga musulmi wani lokaci sama da ma wanda ba mu ba haka ne to in ka duba wajen ake shan giya in wajen da ake zina ma haka da azumi musulmi ne yazo ya same ne yake ce mun ya hukunci da azumi ya je zai yi zina da karuwa ya kalle shi tace nobi musulmi bi ya ce nowa nobi musulmi to ka gaya min mamaki magange shi shi da kansa yake gaya min ya hukuncin wannan maganar cewa nowa nobi musulmi na ce ka fita ka zama arne kaga lalacewar mutanenmu ya kai iya yanda ake tsammani shi sa dole mu gyara ɗabi'unmu ba cinyan ba kafan baya muna ta faɗa amma ɗabi'unmu ba ya tallata addininmu gyara ɗabi'unmu mu gyara al'amura na addininmu shi ne sai kuma Allah ya kawo mana canji muna da ƙima da daraja a cikin wasu waɗanda ba mu ba amma a yanzu ɗabi'unmu ba ya kawo mana ƙwarjini a idonsu saboda duk wani abu na lalacewa da suke yi kila namun ma yana yin sama da nasu sannan kuma ka zo kana ta abin nan gyara Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu iko gyara ɗabi'unmu shugabannin da ka azurta mu da su ina roƙonka ka dasa musu ƙaunarmu da bikinmu a zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama masu biyayya gare su akan abin da bai sabawa dukanka ba ya Allah yadda ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri ina roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausil a'la da mu da shugabanninmu ya Allah ka ba mu ikon gyara ɗabi'unmu ka ba mu ikon gyara al'amuran addininmu ka sa mu gyara ka karɓa mana daga gyaran kuma ka sa mu tsira da mu da su gabaki ɗaya ka shigar da mu aljanna kuma ya gina wannan masallaci ya ba da shi fi sabilillahi ya Allah muna roƙonka ka gina masa shi ma ka tafarin estate a cikin aljanna mu ma ka gina mana kwatankwacin haka ka ba mu arziki da za mu gina abin da ya yi sama da wannan mu ma idan mun yi ka karɓa mana ya Ubangiji fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.